يا الله يا الله نهكا الله نيكي نين روكا باروكيكا تهتو بويبا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا منيني دونيها منيني دادين دونيها
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya muka kawo muku rahoto na musamman kan kwamiti da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin bincike batun cin zarafin mata a gidan yari da aka yi tsare da su muka kuma alkawarta bibiya kan batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da ake yayatawa to sai dai bayan ta haihu domin ko bayan wannan ne kuma muka samu labari cewa an kori wani babban jami'in sojan sama da aka samu da laifin yi wa wata yar shekaru 14 fyaɗe a Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu hada mana akan wannan batu
wannan kotun soja na musamman din daga shin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan sama da ake kira Flight Lieutenant Mathis Inwiran wanda kuma dan asalin jihar Imo ne dan yin lalata da yarinyar nan yar shekaru 14 da kuma ta kasance yar gudun hijira ta tafto daga garin Marte da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijiran nan da ake kira Bakasi Camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da yan kwanta a dan baya-bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su kwanta daga bisani ya tsane wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka bada shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an yi haifi Lieutenant Umaram ne a 1980 ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin daga bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa. Daya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira Captain Aminu Meruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira President of the Court Major General Yakubu Auta ke karanta masa kamar haka. Yace wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mata sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar wayan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma yake zaune na girgiza kai nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da ya haɗa da manyan janarorin sojan guda uku hare da shi kansa shugaban wannan kotun
na kuma tuntubi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno da ake kira Ambassador Ahmed Shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yanke wa wannan jami'in sojan
mun yaba ma sojojin Najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa-rufa amma wannan karon gaskiya dole jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da yayi din aika-aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kaman su masu gudun hijira tukunna wani yayi shi ya tafi lafiya din nan bai ba amma mun ji dadin yadda abin ya faru
kamar a kungiyacce kun taba jin wannan labarin wannan korafin na wannan yarinyar ne ko kuma sai lokacin da sai suke yanke wannan hukunci gaji
ha mu ainihin irin wannan abin ya faru ma mu ake tuntuba dissenting wanda ya faru lokacin a Bakasi ma mu aka tuntuba ita ainihin director mu mai kula da irin wannan harkokin har ni na bata dama akan tabi mana case din yawanci abubuwan nan da har da bakin mu muke tafiya kuma mu bi kuma abin da na so na yi amfani da wannan dama an gaya mutane cewa shirin mu din shi yake kawo matsalan nan in kaga duka inda ake cin zarafin mutane ko mace ne ko namiji ne duk wanda yake abin in ba a cikin doka bane akwai hanyoyi da yawa da zaka fada akwai abin da ake kira whistleblowing zaka boye identitin ka, zaka yi fita ka ga jama'a cewa ga abin da na gani, in ka mana reporting mu kuma mun san hanyar da ya dace din kuma da manyan son da zamu je mu dauki hanya domin mu ga cewa an bi wannan hakkin mutun an kwato mar.
Kai ne shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno, kamar akwai irin waɗannan cases da kuke samu ne haka a kungiyance?
A man Dauda, kai suna da yawa fa irin wannan, amma ba dole bane sai soja da sauransu a ciki, dai duk a cikin jama'a ba za a rafasa garbara gurbi ba a kowane aiki. Kabin da dai kokarin da muke da shawarin da muke ba shine kar ai creating hanyar da mutun zai samu yayi abun ba, kamar yanzu in gudun hijira ne ka bar su daga jeji, daga su ƴan mata, daga su sai mai tsaro, ka san abin da zai faru Allah ne ya sani. So muna kokari da ma kar ai creating irin wayan abubuwan abin da muke kira under protection din ainihin masu rauni kenan. In a cikin wajen kwanciyar su ne ya kamata akwai wuta, in wajen toilet din su ne ya kamata akai ce na maza daban na mata daban. To ainihin abubuwan da yake encouraging ayi wannan abin akai takalin din shi, abin zaka gani yawan shi ma zai rago a cikin al'umma.
Barista Jumai Usman Michelle dai ita ce shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar Borno da ake kira Human Rights Commission.
Hukuncin yanda aka yi shi sun yi shi bisa doka, kuma shi ma yana da lawyer shi, su ma suna da ita wanda suka kai sa ƙara ɗin, su ma suna ne. Kuma shi rundunan Nigerian Air Force ya nuna kan cewa su ma'aikata masu discipline ne da suke yi doka aikin su ba wasa a ciki. Mutanen da suka yi laifi za su hukunta su a yanda bisa dokan su ya shirya shi da dokan ƙasa ya shirya. Kuma zai nuna horo ne ga waɗansu sun da suke aiki su sa kai bisa aikin su, su yi abin da ya kamata su yi shi, kar su tsallake dokan da ya kamata.
Kafin a je kamar kotu, wannan gara kamar ya zo wurin ku, wannan koke na ya wannan yarinya fa ne?
Gaskiya bai zo wajen mu ba.
Okay. Wasu ne suka shigar da ƙara?
Wasu ne suka shigar da ƙara.
Kamar amma ku kuna samun irin wannan ƙara musamman abin da ya shafi kananan mata hakan nan da tsakanin su jami'an tsaro?
Muna samun ƙara duk abin da ya shafi haƙƙin bil'adama a nan Borno State muna ɗaukawa kuma muna bin sawu. To yayin da akwai organization ɗaya biyu a ciki, sai mu zuba mu ga me organization ɗin za su yi, in sun iya sun yi shi yanda ya bisa yanda ya kamata to shi kenan, ba su yi ba mu kuma za mu shigo da kafanin mu na Human Rights mu ga cewa an yi abin da ya dace, an yi komai bisa dokan da ya kamata.
Sai dai wata gidauniya da ake kira Kaltun Foundation da ke cikin garin Maiduguri, ita ma wannan gidauniyar ta fitar da wani zargi da suke kan wasu malaman makarantun gaba da sakandare na kokarin cin sasawa ɗalibansu wajen yin lalata da su, da kuma tuntuɓi shugaban wannan gidauniya da ake kira Kaltun Muhammad Rabiu ko ya gaskiyan wannan batu yake. Ga dai abin da take cewa,
mun so mu bincike daga 12 ga watan January zuwa 12 ga watan February. Binciken da muka yi ya nuna mana makarantu kusan 40, makarantu 40 a cikin bangaren local government LGA Jere, yauwa Jere MMC da Munguno, makarantu 40 ne suke fuskantar matsaloli ta bangaren cin zarafin mata ta bangaren SGBB kenan, tare da higher institutions guda uku. Yadda binciken ta nuna shine makarantu ta gwamnati binciken ta nuna tafi yawa sosai shine
wajen cin zarafin mata. Kamar mata nawa ne kuka samu a cewa an ci zarafin su a irin waɗannan makarantu, musamman malamai kamar da kuka zargin?
Ba zan so in faɗi adadi ba, suna da yawa ba laifi. Domin muna da masu bincike ta ciki cikin makarantu, muna da masu bincike ta waje, da cikin malaman gaba ɗaya akwai su.
Wannan man ɗalibai shi shafi yan gudun hijira ne, tunda yawanci kin an bato kamar garuruwan ma da akwai yan gudun hijira, kamar Munguno da kika an bato yan gudun hijira ne a waɗannan makarantu nasu. Kamar yan gudun hijira ne abin ya shafa kuma har da yan gari?
A har da yan gari gaba ɗaya. Ai ɗalibi kam gaba ɗaya ne, ɗalibai gaba ɗaya.
Kuma dukansu suna cikin wannan birnin Maiduguri ne?
Eh, a cikin LGS ɗin da na faɗan nan, Jere da Munguno da MMC.
Kamar wani mataki ita gidan ku take ɗauka na ganin cewa an rage irin waɗannan cin zarafin mata da suka zo neman ilimi, ganin cewa gidan ku tana ma fafutuka wajen yaɗa ilimi na addini da kuma ilimin zamani da ma zaman lafiya?
Fafutukan da muke yi shi ne ba mu kaɗai ba, a suna Kaltun Foundation for Peace kaɗai, tare da British Council da European Union da kuma sauran associations matan da muka rena suka tashi tare muke aiki kuma muna kokarin mu ga mun yi aiki akai gadan-gadan.
Wannan batu na toye haƙin bil'adama musamman ma dai kananan mata na kokarin zama wariwan dare musamman ma tsakanin hukumomi da aka daura alhakin kulawa da waɗannan kananan mata kama daga sansanonin yan gudun hijira makarantu har izuwa ma cikin garuruwa da kuma hakan ke nuna buƙatar neman agajin gaggawa wajen kawo doki ga irin waɗannan mata da yara da akan toyewa haƙi.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda Biyu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.